بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da safiya a wannan rana ta asabaci safiyar 23 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da lissafin 26 ga watan Oktoba na shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci mai suna Masjidu Daril Hidayati wa Ta'lim dake nan Buhari wato gidan Grand Gadi Allah ya saka mishi alkhairi inda zamu gabatar da daura takaitacciya a cikin littafi ko kuma a cikin manzuma mai taken manzumatul qawaid al-fiqhiyya wallafar babban malami Malam Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Ibn Sa'idi wannan yar littafiya ko wannan yar manzumiya takaitacciyar waƙe ce wanda aka yi don yin bayani game da ainihin wato ka'idoji na fiqh abinda ake cewa al-qawaidul fiqhiyya zamu dan yi shimfiɗa a gurguje saboda karatun ba wai za a tsawaita bane abu na farko shine Malam Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Ibn Sa'idi sunansa kenan an haife shi hijira na da 1307 ya rasu hijira da 1376 a lissafin miladiya an haife shi 1889 ya rasu 1957 mutumin Unaiza ne Unaiza wani ƙauye ne mai albarka ƙwarai da gaske a jihar Qassim a ƙasar Saudi Arabia tun yana yaro ya taso maraya yatimul abawain amma kuma Allah ya mishi albarka kamar yadda wanda suka san tarihi suke faɗa tun yana ɗan ƙanƙani an ga wato alamar basira ta ban mamaki tare da shi ya yi karance-karance da rubuce-rubuce da ayyuka na ilimi a cikin fiqhu na hanabila a cikin tafsiri a cikin aqida a cikin usulin fiqhi malami ne mashahuri shine malamin da ya kharraja Uthaymeen Allah ya gafarta musu gaba daya wannan sunan nashi Sa'idi haka ake karanta shi shine daidai ba Sa'adi kamar yadda mutane suka fara fada ba naji daga bakin malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo hafizahullah ya ce sun tambaya ne aka gaya musu cewa haka sunan yake Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi in aka sa alif da lam din abin da yake nufi shine Al-Sa'idi kamar da shi ma Uthaymeen din Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen ai Al-Uthaymeen Al-Uthaymeen haka kamar yadda Salih Ibn Abdullah Al-Fawzan ai Al-Fawzan Abdul Karim Ibn Abdul Karim Az-Zaid ai Al-Zaid haka suke wannan salo na sanya alif da lam a suna na karshe da nuna wato dangin wani ko jikokin wani wannan malami ne wato daga cikin malamai masu albarka ƙwarai a wannan zamani da muka rayu Allah ya saka mishi alkhairi to wannan yar manzuma ta shi akan qawaidul fiqhiyya alqawaidul fiqhiyya ɗaya ne daga cikin ilmomin shari'ar musulunci ilimi ne mai muhimmanci ƙwarai musamman ga alƙalai da malaman fiqhu da masu ba da fatawa da masu jagoranci da ɗaliban ilimi da duk wani mai yin harkar ilimi wanda da gaske ilimi yake so ya yi to dole ne ya zama yana da wani ɗan rabo ko yaya a cikin harkar ilimi na qawaidul fiqhiyya alqawaid jam'i ne kalmar qa'ida wanda ita kuma ka'ida na nufin asas ko usul shay'i tushe ko harsashi kamar yadda Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt ay asasal bayt abinda yake nufi da alqawaid anan shine wato wasu ka'idoji da suke da hukunce-hukunce na aglabiyya da ke iya shiga da dama daga cikin juz'iyyat akwai bambanci tsakanin alqawaidul usuliyya da alqawaidul fiqhiyya kamar yadda zaka ga an ka kuma littafin al-furuq na al-allama al-qarrafi ya bambanta alqawaidul usuliyya sune qawaid wanda suke shamila amma suna iya shiga kowane babi na fiqhu na aqida na siyasa na tattali da sauransu kamar yadda misali kace al-amru yaqtadi al-wujub kaga wannan umar wannan qaida tana wuce babukan fiqhu har zuwa babin komai ma amma su kuma alqaidul fiqhiyya su kuma qawaid ne juz'iyya aglabiyya wanda suke shiga cikin rassa ba dole shiga cikin asallai gabaki daya ba galibi kaidojin ana tsakuro su ne daga daya daga cikin mahallai uku sources din qawaidul fiqhiyya ko dai nassoshin ayoyin alqur'ani da hadisai waɗanda suke zuwa da irin shumuliya haka ko kuma jawami'ul kalim kamar misali in aka ce in ka dauki kaidar ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba kaida ce in ka dauki kaidar la darara wala dirar kaida ce ana iya dauka kuma daga madlul daga zahiri kenan wancan ko kuma dauka daga madlul kamar in ka dauki al-umur bi maqasidiha kaga an dauke shi ne daga madlulin abin nan innamal a'malu binniyat haka al'adatu muhakkima kaga an dauke shi ne daga madluli na nasoshi da dama da suka nuna gudanuwar rayuwa a haka sannan ana iya kuma istinbat ana iya akallu wani abu sai ai istinbadin wata ka'ida kamar al-aslu fil ashiya'i al-ibaha kaga wannan an kalli madlulin قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ذو كرشن آية شيني أكا استنباط وانا قايدة سوالا قايدة أنا سامو سكولي دقا إما من نص قرآني أو حديثي أو من مدلول القرآن أو الحديث أو من مستنبط منهما دو قايدة أكا أكي سامو سو دو مالا ميسي أيكي ديوا أكو ودنن بابكا أكوي مالا من دا رسوكي ربوچا ربوچي غالي بي مالا من zaman nan tsakiya ne irin Ibn Rajab yana da tafi mai suna Al-Qaidul Fiqhiyya irin Az-Zarkashi yana da Al-Manthur fil Qawaidul Fiqhiyya irin wannan Ibn Mulaqqin Al-Ashbah wannan Ra'ir Suyuti ma yayi ga sanan da yawa kafin kuma a wannan zamanin da muke rayuwa aka samu malamai waɗanda suke da zamani yazo da takhassusat yazo da rarraba ilmomi zuwa gaba sai aka samu malamai waɗanda ma wato iya harkar da suka iya kenan ko kuma ka ce babu harkar da suka iya kamar wannan kuma a nan Najeriya muna da guda ɗaya na san na faɗi sunan shi duk kun san shi Dr. Jamilu Zarewa Allah ya saka mishi alkhairi wannan bawan Allah mutakhassis ne akan qawaidul fiqhiyya duniya ta shi da gogewar ilimin sa da rubuce-rubucen sa dan hatta thesis ɗinsa da yayi abun ban sha'awa ne akan aikin da yayi a wannan fanni Allah ya bashi kwarewa akai Allah ya saka mishi alkhairi to zamu kamar yadda muka faɗa zamu dan bita ne sama ba wai za a yi mata dogon sharhi bane a cikin sharhohin da aka yi mata akwai wani sharhi mujalladi guda haka da wani malami yayi mata sharhi wanda asalin sharhin irin wannan daura ce da aka yi kuma zai baka mamaki ma cewa dauran ƴan mata ne ma aka yi musu ba ma mazaje ba da aka gama sai suka dauki abin nan din sautiya din sai suka yi tafri'in su suka yi transcribing zuwa littafi mujalladi guda wajen shafi 250 kaga muka ce zamu bayar wannan salan ai sai a kusan sai akai bada ana yi ai ku ba zai yi ba ko saboda dan tattabawa ne za a yi mutane su dan ji galmugalmun sa dan tsinci abin da za a tsinta yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aliyil arfaqi وجامئ الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة العزيزة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير ما خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق هيا نفهم بفار ما مغنى زي دغين دي تشي وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه walbirri dinnan muqaddima ce wajen baiti nawa wajen baiti 10 yace alhamdulillahi al-aliyil arfaq godiya ta tabbata ga Allah al-ali madaukaki al-arfaq mafi tausayi babu laifi a wajen siffanta Allah a ambaci kalmomi ba wai dan an kira shi da sunan ba wajen babun siffantawa yana da fadi fiye da babun asma wa sifat. Kaga yanda yace ma Allah al-Arfaq baya cikin sunayen Allah amma yana cikin sifofin Allah, cewa Allah yana da tausayi, zaka iya tsamo shi daga wasu tabbatattun sunaye. To wajen siffantawa babu laifi ai amfani da abin da yake yana ya tabbata a ilmanci cewa siffa Allah ne Ubangiji. Wa jami'il ashiya'i, Allah wanda yake harhada abubuwa, wal mufarriqi, kuma shi yake raba su. Zinni amil wasi'atil ghazira, Allah Ubangiji ma'abucin ni'imomi, alwasi'ati, masu fadi, alghazira, wanda suke zuba ko da yaushe ni'ima bisa ni'ima. Ai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku nemi ku kididdige ni'imar Allah. Zai mana magana akan wannan, da kaga an ce ni'matallahi, kuma an faɗi ni'iman da mufradi, aka ce ni'ima kamar guda ɗaya ce, kuma sai aka ce ba za ku iya kididdige su ba, la tuhsu. Da ya kamata ya zama wa in ta'uddu ni'matillahi ko an'umillahi ko wa in ta'uddu ni'matallahi, sai a ce la tuhsiha, a ce guda ɗaya ko. Kaga babu mujanasa. To me yasa aka faɗi haka? Yana cikin babin qawaidul fiqhiyya wannan. In an yi zurfi za a ji komai. Wal hikamil bahiratil kathira, Allah ma'abucin hikimomi masu ban mamaki. Al bahir shine wanda yake ba mutane mamaki. Al kathira, hikimomin Allah da iya tsarinsa da iya gudanarwa Allah Ubangiji, abubuwa ne masu ban mamaki, har kullum mamakinsu baya karewa. Thumma salatu ma'a salamin da'imi, ce sannan kuma ina salati da sallama madawwami. Ala rasulil qurashi, zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al qurashi, ba qurayshin annabin nan. Al khatimi, za ga an yi mata'un wasali biyu, al khatimi da al khatami. So da diya halasta a ce haka, in an ce khatamun nabiyyin, khatam wato kamar a ce shine kambi, kambin annabawa shine khatam, kamar zobe, wato shine tambari na nagarta a cikin annabta, mafi bunƙasa, mafi daraja a cikin annabawa shine khatam. In an ce khatim shine ake cewa cikamaki da Hausa ko, wato wanda yazo na ƙarshe. Kuma na jin haka Qur'ani arkanta khatamun nabiyyin, kuma sukanta kuma da khatimu din. To da haka akai wasalin shi da duka biyu, wa alihi, kuma salati ga alayensa, wa sahabihi da sahabbansa, al-abrari, waɗanda suke masu biyayya Allah. Maka ce al-al yana zuwa da ma'ana guda biyu, alun nabi sallallahu alaihi wasallama, ko dai makusantan shi na jini wanda suka musulunta, wanda wannan shine mashuhuri, kuma da sanda aka goma shi da sahabbai shi ake fahimta kamar nan. Kuma alun nabi sallallahu alaihi wasallama duka al'ummarsa musulmai, duka mu muna cikin alun nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, to duka wanda suka musulunta suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duka suna cikin iyalansa, kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ambaci haka. Amma dai ana abin da ake nufi alaye waɗannan guda dangi guda hudu, Ali, Ali, Ali Abbas, Ali Ja'far da Ali Aqil, wanda suka musulunta a cikin su radiyallahu anhum ajma'i. Wa sahabihi, da kuma sahabbansa waɗanda suka bi addini kuma suka zauna tare da shi, suka jadi da shi din nan. Al-abrar, mutanen kirki. Al-ha'izi maratibal fakhari, wanda suka samu martabobi, abin ɗaukaka, masu daraja, sun samu martaba da daraja sosai sosai. I'lam, ka sani ya kai mai karatu, hudita, ina maka addu'a Ubangiji Allah ya baka shari'a. Anna afdalal minan, kasancewa mafi falala a cikin alminan baiwa, duk wata ɗaukaka da Ubangiji zai yi maka a duniya, babu ɗaukaka da ta kai. Ilmun, wani ilimi, yuzilu shakka anka waddaran, wanda zai kawar da duk wata shakka da ke cikin zuciyarka. Waddaran, ya kuma kawar maka da dattin jahilci. Babu abinda ya kai irin wannan ilimin falala a cikin duk ni'imar da Allah zai maka, babu abinda ya kai ka falala. Malam kwa ɗaukan hankali na. Wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi, sannan kuma shi wannan ilimin wanda yakshifu al-haqqa zai nuna maka gaskiya, ya yaye ma gaskiya ka ganta. Lidhil qulubi, ga duk wanda yake da zuciya mai kyau, kamar aw alqasam a kenan ko huwa shahid liman kana lahu qalbun aw alqasam a huwa shahid wai me ke faruwa ne mallam ويسر العبد الى المطلوب ويسر العبد الى المطلوب كما يسد باوا ازوا ga abin da yake nema na fahimta ilimi da gane addinin sa faharis ala fahmika lil qawaidi yace dan haka ka kwadaitu ka bada himma wajen kokarin fahimtan kaidoji jami'atin jami'atil masail shawarid kaidojin fiqhu wanda suke tattara mas'aloli daban-daban a sa su karkashin kaida guda daya mas'aloli ne wanda suke shawarid mabambanta amma idan aka dauko wannan kaida aka rakkabata sai ka ji komai ya shiga ya zauna lahiya lau sune ma'anai ro na kaidojin fatartaki fil ilmi khayra murtaqa idan ka san irin waɗannan kaidojin sai ka samu daukaka a cikin matakan ilimi mafi alkhairin daukaka ba tare da sanin waɗannan ka'idojin na usulul fiqhi na qawaidul fiqhiyya da sauran ulumul ala baka taba fita daga babun taqalidanci da kasancewarka gama garin dalibi zuwa babi na ilimi da kasancewarka mustaqilli wanda zaka iya bahasi ko ka iya riska abubuwa ko ka iya istinbati wato babu yadda za a juya ka daga ami zuwa khasi ko daga jahili zuwa alimi ko daga wanda bai sani ba zuwa wanda ya sani babu yadda za a juya ka haka ba tare da wannan ilmomin ba wannan ire-iren ilmomin kamar yadda ka san a karatun boko ne akwai wasu ka'idoji kusan kowane fannin boko yana da shi idan mutum ya je yin digiri ko sama da haka a wani fanni za a koya mishi wasu sirrori da wasu ka'idoji waɗanda bayan shekara hudu ko biyar to an yarda yanzu ya iya wannan abu ya je wannan sabga mutum zai shiga aji daya a faculty na law ko na medicine ko architecture ko nursing bayan shekaru biyar ko hudu sai a wayi gari a ce to shikenan an yi convocation an yaye shi an yadda likita ne zai iya bada magani zai iya tiyata idan architect ne zai iya zana gini ya managing a gina kuma a shiga a zauna idan lauya ne zai iya zuwa kotu ya wakilci mutum kuma a yi shari'a lafiya lau kuma har ya zama alƙali da sauran ayyukan da lauyoyi suke yi idan nurse ne duka an amince zai iya wannan aikin saboda ne an koya mishi usul da qawaid na aikin kuma ya koya yayin da wanda zai shekara 15 ko 20 yana aiki misali a matsayin ma'aikacin kotu ba tare da ya jawo na ka'idojin ba zai taba zama lauya ba ba haka bane bai taba zama lauya ba kuma ba wanda zai dai jiyo kici shara haka da mutum zai shekara 15 ko 20 ko 30 yana aiki a asibiti a matsayin cleaner ko messenger ko admin babu yadda zai a ce to tunda likita bai zo ba yau shiga consulting din nan ka ba mutane magunguna ko kuma zo ka je a yi tiyata ba wanda zai yi da saboda yayi lakin asalin fundamental basis waɗannan asasiyat da suke mai da mutum masani a wannan harka to haka abin yake a ilimin musulunci akwai wasu asasiyat waɗanda idan kai lakin ɗin su ko shekara 40 za ka yi kana harka addini ba ka taɓa malami ba in dai malami ne da amsa sunan shi malami da zai iya production na knowledge ba za ka taɓa zama ba sai dai ka zama ɗan hayaniya ko ɗan rikici ko ɗan taratsi wannan kuma kowa na iya yi shi yasa kaga mutane sun yawa irin wannan fagen a Najeriya ba tare da asalin substance ɗin abin da ake ce mai ilimi ba tare da asalin ba suna zaune suna wannan hayaniyar sai wani ya tsallaka ya tafi jami'a ya shekara hudu sai ya dawo ka ga ya zama malami ya je digiri a shari'a a Sudan ko a Saudi Arabia ko a Kuwait ko a Iraq ko a nan Najeriya sai ana mamakin kawai ya zama lokaci guda kawai ya juya zama malami yana iya aikin da malamai suke iya yi saboda in an je jami'a abin da za a koya mishi ilimin za a koya mai mu kuma nan ana ta hayaniya a cikin gari sai ya zo kuma waɗannan 'yan hayaniyan kuma su ce ba su yarda malami ba ne shi hasara ta taso kuma da gaske ne inda ilimi ne ya fi su Allah ya kyauta saboda haka jama'a duk wanda yake so ya koyi ilimi na gaske wanda ake zama ake malanta da shi to ya bada muhimmanci wajen koyan ulumul ala أصول الفقه مصطلح الحديث عقيدة لغة العربية قواعد الفقهية دائرة إيرانس سبحان الله ما لن يتشي والنية شرط لسائر العمل بما وهذه قواعد قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر يتشي وهذه قواعد waɗannan wasu ƴan ka'idoji ne na zamtuha waɗanda na sirka su a cikin waƙe yasa sai a cikin wannan waƙa na waƙen Rajas yace min kutubi ahlil ilmi qad hassaltuha na tsatsakuro su ne daga littafan malamai wato yana nuna maka cewa ilimi dama haka yake riwaya ne jilun an jilin daga wata generation zuwa wani ba wanda zai zo kawai da rana tsakai kirkiro na shi ilimin musulunci riwayar sa ake daga asali daka ya dauko ne daga malamai jazahumul maula azimal ajri ubangiji Allah madaukin sarki ina mashi ina roƙon sa ya basu lada mai girma wal afwa kuma Allah ya musu afwa ma'a gufranihi kuma ya musu gafara wal birri kuma ya basu aljanna to ya gama muqaddimar sa da taso tai tsayi musamman ka kalli littafin ba wani mai yawa bane sai ce wanniyatu yanzu ya fara da ka'idojin kenan wan niyatu shartun lisa'iril amal bihasalahu wal fasadu lil amal ka'ida ta farko da ya kawo nan shine fadin sa wan niyatu kaga dai ita niyya shartun sharadi ne lisa'iril amali ga sauran aikin bihasalahu wal fasadu da niyya ne ake samun nagarta ko barnantuwa lil amal ga aikin in wannan ka'ida ce da suke cewa salahul amali wa fasaduhu mabniyun ala niyya tace kaida salahul amali wa fasaduhu mabniyun ala niyya ko su ce anniyatu shartun fi fasadil amali wa salahihi niyya sharadi ce wajen nagarta aiki ko bacin sa wannan kaida ce da aka dauko ta daga cikin hadisin innamal a'malu binniyat kaida ce mai girma sosai a cikin wato ka'idojin wannan fiqh wal fiqhiyya abinda yake nufi shine kamar yadda muka san niyya abinda mutum ya kudirce a zuciya shine niyya to wannan kudirin da gurgurdan sa aikin ke yin nagarta ko ya baci nagarta ta fuskar ikhlasi ko baci ta fuskar riya da gurgurdan sa zimma take barra'antuwa wato abinda mutum ya niyyata shike yanke hukuncin da za a masa misali idan wani ya je ya samu famfo sai ya tsuguna sai ya wanke hannayensa da fuskar sa da kansa da kafar sa sai ya tashi abinda ka san kana yi da sunan alola amma shi yanzu yayi ne da sunan kwaskwarima a cikin zuciyarsa sanda yake yi kwaskwarima yake wato yana so ya rage dattin da ke jikin jikinsa ne kawai ba yana yin shi da niyyar ibada ba ko to ba zai yi sallah da shi ba saboda bai alula ba haka idan da zai je kasan shawa kawai ya cire kayan shi yana jin zafi sai shi kasan shawa kawai ya jika jikin shi duka da ruwa ya fito kaga yayi abin da ya kamata tsarkin janaba ko wankan tsarki ko amma tunda bai shiga da niyyar cewa na shiga ne dan tsarkake jikina daga janaba ko makamancin sa to bai alula bai wankan janaba ba har yanzu idan akwai janaba jikin sa yanzu tana nan kaga abu daya ne aikin amma niyya ta bambanta tsakanin mutum biyu da wanda yayi da nufin alola da wanda yayi da nufin kwaskwarima niyyar sa ta bambanta da haka hukuncin sa ya bambanta haka da wanda yayi da nufin showa dan ya ji sanyi a jikin sa da wanda yayi da nufin wanke janabar da ke jikin sa sun yi aiki iri daya amma niyya ta bambanta su haka da za a samu mutum uku kowa ya kisan kai wannan ya kashe wannan ma ya kashe wancan ma ya kashe mutum uku sun kashe rai uku amma kowa niyyar sa daban da haka hukuncin sa zai bambanta madauka na farko yayi kisan kai na ganganci amdan kaga hukuncin sa menene alqisas za a yi ramuwa na biyu yayi kisan kai amma na kuskure shubul amd kaman ka kada mutum da abun hawa sai ya mutu ko ka buge shi dukan da ba a yin irin shi dan kisa sai amma ya hadu da ajali sai ya mutu kaga ka nufaci tutar da shi amma baka nufaci kashe shi ba shine shibul amdu go wancan shi kuma wanda ya kada mutun da mota bai nufaci tutar da shi ba amma kuma ya halaka shi saboda baka hawo motar da nufin dan ka ture shi ba kaga shi kuma yayi khatau duk waɗannan yanzu sunan su kisa kowanne tunda an yi asarar rai a sanadiyarsa sunan shi kisa amma kowanne hukuncin shi daban saboda bambancin niyya rawu kuma shugaba wanda zai ce to a kashe mun wani shi kuma ya mushi mene haddi shi ma an cire rai amma hukuncin shi daban shi yanzu aikin da yayi ma Allah lada zai bashi domin ya aiwatar da shari'ar Allah ne kaga duka sunan shi kisa amma hukuncin sa daban saboda mene saboda niyyar sa daban da gari ya waye innan yambayo da safe tayi wani ya tashi yana azumi ya kwana da niyyar zai azumi ramuwa ko nafila ko kafara da haka har yanzu bai ci komai ba kuma zai ci wani abu ba sai an kira magariba yana yin ibada ne wani kuma bai ci abinci ba amma me ya hana ya ci bai da shi ya tashi ne babu abin da zai ci ko bai samu ba ko yana wani halin da bai kusa da inda zai ci abincin har yanzu yunwa yake ji wataƙila kuma zai iya wuni bai ci ba amma babu maganar lada a cikin abin da yake saboda bai yi niyyar azumi ba so daga ayyuka hukuncin su yana da alaka da niyoyin su kamar yadda hadisi ya faɗa innamal a'malu binniyat akwai ayoyi da dama da suke tasirin wannan kaida kamar waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun ulaika sa'yuhum mashkura wanda yin fil lahira yayi kuma irin aikin lahira kuma yana da imani to yanzu wannan aikin shi abun karba ne aikin lahira shine aiki wanda Allah yace yayi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi sannan kuma ya zama an yi dan Allah kuma wanda yayi mumini ne wani wato misali yanzu sai mutun yana da mahaifiya mumini ne yana da mahaifiya yana mata biyayya yana kawo mata abinci yana gaishe ta yana girmama ta yana yi ne don Allah yana neman lada a wurin Allah wannan zai samu lada yana da wani makwabci shi kuma ba musulmi bane amma shi ma yana da mahaifiya yana girmama ta yana kawo mata abinci yana kula da ita amma ba ruwan shi bai tunanin samu wani ba wurin Allah bai tunanin yana yi ne don Allah ya ce ayi bai ma san Allah ba shi kuma yanzu wannan abin da yake yi babu lada ba la'ada kuma gane bambancin su kowa yana yin irin aiki daya amma sun bambanta saboda wato niyyar su sai mutun ya zo musulmi mai wadata mai kuɗi sai ya zo ya ga anguwar mu ta musulmi ba mu da masallaci kuma masallaci mai na buƙatar renovation sai ya zo ya sa kuɗi ya sa dukiya aka gyaggyara masallacin aka yi mishi komai da yake buƙata wasa alaha sa'aya hakinan ko wa huwa mu'minun yana neman lada a gurin Allah to wannan shi ma Allah ya gani kuma ya yaba ba maki kuma wani dan siyasa musulmi shi kuma yazo shi ma wannan ran sai ya ce shi ma zai yi shi ko ba Allah yake nufi ba a cikin ran shi ya san cewa ba dan Allah yake yi ba ko da mun ba mu sani ba Allah ya sani ya alamu khayrul ayyi wa tukhfi as-sudur shi kuma yana so ne saboda idan an je next election yana so zai yi takara to bari ne amfani da wannan damar masu masallacin da ba yi ma aqidan mu daya ba bari in gyara musu masallacin su za a dinga cani mutumin kirki ne so da haka next time in aka zo zabe ba ma sai rayi ba ma sai nayi wani campaign ba na riga na musu campaign ko to wannan ai ba lada ko ba lada iya kace ladan shi in kun ya samu ƙura ku to ya samu ladan shi to a irin haka kirista ma zai yi ko a goran zaka je ga kirista ya gina musulmi masallaci musamman a kudancin Najeriya irin su Fatakot su Asaba su ina ne zaka ga kirista dan siyasa ko wani wanda ake ce musu philanthropist sai yana da abokai musulmai ko yana zaman lafiya da musulmai sai bai ce to bari in gyara muku masallacin nan ko ya dinga kawo musu abincin iftar da azumi duk suna yi to duk wannan babu lada saboda wa huwa mu'minun amma hadha falaysa bi mu'minin so da ka mu gane muhimmancin niyya a wajen ayyuka da yadda za a bada fatawa da yadda za a yi alƙalanci da yadda aikin zai samu karbuwa ko ba zai karbu ba duk abinda aka yi niyya to shine abinda za a zartar akwai istisna'at a wannan ka'ida misali idan mutum yazo yayi cinikin wani abu na siya kasiyar mu na baka kudi ka karba sai daga wani cin hiba da niyyar sayarwa nake wasa nake to nan babu wannan ni wannan kaida ba ta yi kiyan nan ba eh saboda nan kuma an kuma kaida ta al-uqud wato a sharadin lafazi na bayayya ya tabbata haka wajen aure mutun yaga yakka yace yana so kace to na baka yace na ansa na wasadaki kaza sai an jima dare ya gudu da kyamar ya kace kai wai ka dauka da gaske nake ifa wasa nake ma kai magana ko muke fa ka taba gana an yi aure haka to yau ya gani in ba taba yi mayo an yi haka saki mutum bai saki matar shi yace ya sake ta sai daga baya yace fushi yayi ko wasa yake yi ko shi wallahi ba saki yake nufi ba shi yana nufin dai ya mata barazana ne ba a yin wannan to akwai istisna'at a wurin akadi da yarjejeniya da sa hannu ko furci na yarjejeniya a nan wurin ba da niyya ake aiki ba da actions ake aiki sauran niyya kuma tana zuciya to kaida ce dai mai fadi da ake mata sharhi da yawa naga wannan ya isa matsayin misali ko wadinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha war radi للقبائه فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد wannan bai ta cin guda uku duka suna magana ne akan qawaid na al-amr bil ma'ruf wa nahy al munkar wad-dinu kage dai shi addini mabniyun alal masalih an gina shi ne akan maslahohi wato akan ababan da za su kawo amfani ababan da za su kawo nagarta ababan da za su inganta addini fi jalbiha a jawo addinin su warradi lil qaba'ihi da kuma ture dubbarna ga addini da rayuwar mutane fa in tazaham adadul masalih haka samu wasu maslahohi suna wato gosulo wata bayan wata yuqaddamul a'la min al masalih to za a gabatar da mafi girma akan sauran wadidduhu hakanan kuma tazahumul mafasidi idan aka samu barna sun yi gosulo yurtakabul adna min al mafasidi to za a dauki karaman ne ka'ida game da al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar game da jalbul masalih addinu mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid addini an gina shi ne akan jawo maslaha da tunkuɗe barna bar mu ga mana misali da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faru na mutumin nan da ya zo ya fitsari a masallaci kun ga masallaci wuri ne mai tsarki ɗakin Allah mai nagarta wani mutum ya zo ba ƙauye bai san wannan ka'idojin ba sai bai samu gefe kawai sai fitsari yanda suka saba yi a ƙauyen su da ya fitsarin nan yana cikin yi kawai sabai suka daka mai tsawa ce baka da hankali ne sai da bai ce ku bar shi ya karasa aka bar shi tare ga fitsarin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a je a debo ruwa guga guda a zo a zuba akan wannan fitsarin ya galabaice shi ruwa ya galabaice shi to me yasa annabi haka saboda a lokacin da suka mai tsawon nan inda sun bi shi da gudu to zai fara gudu ne a cikin masallaci rago fitsarin da ya zuba a ko'ina kaga wurin da fitsarin ya zuba yanzu ya karu fiye da da saboda ka aikin da za a yi na tsaftacewan ya karu to saboda wannan mafsadar ta fi girma fiye da mafsadar fitsarin da ya yi a wajen da kuma mafsadar cewa idan aka basu suka kama shi suka lakaɗa mai ɗan banzan duka tukuna inda misali inda yan agaji ne irin namu na yanzu ai sai jikin shi ya gaya mai ko ƙaramin yaro ne da ya yi fitsari a masallaci mutane ba su kyale shi ce baka da hankali ko a ce baban shi ya kike zo mana da yara masallaci wanda basu balaga ba suna bata masallaci to in aka dake shi shikenan kuma sai ya ce musulunci addinin cin zalimi ba zai musulunta ba kuma kaga asarar imanin da yayi tafi asarar tsarkin wannan wajen da akai matsala saboda sai annabi ya ce a bari ya gama sallallahu alaihi wasallama da ya gama aka zo aka zuba ruwa saboda ana so mai karantawa da mai wa'azi da mai nasiha da mai raddi ya dinga kula da al-masalih wal-mafasid me idan an yi zai kawo alkhairi ga addini me kuma idan an yi zai kawo barna koda abin daidai ne amma a yanzu ba lokacin yin sa bane akwai magana ko aiki ko yanayin da lokacin yin su bai yi ba a inda ake yin su ba nan ne ya dace ba to ba daidai ne mutum ya kawo su dan ya kawo musulunci barna da rikici da jayayya ba shine ma'anar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. So zaka sai an duba al masalih wajen aiki. Haka in ka dauki wannan kaida ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan kaidar rahama ga talikai tausaya ma bayin Allah dan shigo da su addinin musulunci ga mai wa'azi shine abin da ya kamata ya zama gaba gare ka, ba wai kace bari ka casa su, bari ka kore su, bari ka sa su ji haushin abin da ake yi. In sun ga dama su yi imani, in sun ga dama su kafirta, ba abin da ya dame mun riga mun gaya musu. Wannan ba tafarkin mai wa'azi bane. Mai wa'azi tafarkin shi rahama da tausayi da jawo mutane. Kamar yadda ka san tafarkin mutumin da yake promoting wani product, yana so a siya, yana so a ga abin mai nagarta, yana so ya siya building customer domain. To kaga bari zo yana zage-zage, yana cin mutunci, yana aibata mutane, yana tamore, yana dariya, yana kyakkyatawa cewa yayi maganinsu ba. Wannan yanzu mafsada ce ga addini, saboda zai kange mutane da yawa daga fahimtar asalin addinin. Saboda haka sai an duba wannan. To akwai tazahumul masalih wa tazahumul mafasid. Idan zama akwai masalih al'amma, akwai masalih al-khassa. Idan aka samu al-maslaha al-amma da kuma al-maslaha al-khassa, to yuqaddamu al-maslahatu al-ammatu 'ala al-maslahati al-khassa. Akwai maslaha da ta wace ta kashin kaina, daga kuma wato ta shafi duka al'ummar musulmai, to dole a gabatar da abin da zai amfani al'ummar musulmai akan abin da ni zai amfani ni kadai. Idan naje a matsayina na shugaban wani masallaci ko wakilin wasu al'umma, sai naje sai aka bani kuɗi wanda ni ne zan ƙara da su yanzu, amma kuɗin da aka bani a sanadiyarsa za al'umma za ta rasa wani abu da ya kamata a kawo mata. A matsayina na dan majalisa ko ciyaman, an bani kuɗi a sanadiyar haka wannan kuɗin an ƙi a zo a yi musu aiki, to yanzu na fifita maslahata kenan akan maslahar al'ummata, to wannan ba daidai bane. Ni sai na hakura da maslahata saboda al'umma su samu tasu maslaha. To haka nan ma wajen mafsada, sai mutum ya fifita mafsada karama akan mafsada mafi girma. Suna kwatance da kamar yanzu misali a ce mutum ba shi da lafiya, rashin lafiyar nan yanzu mafsada ce, kuma yana buƙatar a mai allura ya ji zafi ko ya sha magani mai ɗaci ya warke na ɗan ƙanƙanin lokaci, shi ya fiye mishi koko ya ci gaba da zama cikin ciwo, ko kuma ƙabar shi ta ruɓe ta lalace a yanke ta, koko a bar shi har duka jikin ya ruɓe. Kaga a yanke ta shi ya fi sauƙi, yanke ta ɗin mafsada ce, amma ƙarama ce an kwatanta da a bar shi har jikin shi ya cinye gaba ɗaya. Saboda ana auna al-mafasid wal-masalih da tazahumul mafasid da tazahumul masalih. Ita maslaha malamai suna kasa ta zuwa gida uku, al-aslu fil masalih tuqassamu ila thalathati aqsam. Akwai maslaha daruriya, akwai maslaha hajiya, akwai maslaha tahsiniya. Daruriya ita ce wadda in ba a yi ta ba za a iya mutuwa, in ba a yi ta ba za a iya asarar duniya ko asarar lahira. Kamar misali imani maslaha ce daruriya ga mutum yana son ya tsira. Saboda duk abin da zai taɓa imaninka, to ka sani wannan maslaha ce mai girma a gurin ka kai wasa da shi, saboda imani maslaha ce daruriya ga wanda yake so ya tsira. Haka a rayuwar duniya abinci, cin abinci maslaha ce daruriya, rufe al'aura maslaha ce daruriya, mutum ya saka sutura ya rufe al'aura shi maslaha ce daruriya. To amma akwai abin da yake maslaha ce hajiya, buƙata ce take taso da ita, wata rana ba dole ka buƙaci zuwa ga wani abin ba, kamar ƙasu takaita sallah ga matafiyi, kamar aljam'u baina salataini lil haja, duka waɗannan masalih ne wanda suke masu bujurowa. Shi yasa idan aka zo ana so a haɗa sallah, sai aka kasa gane me ya kamata a yi, ya kamata a haɗa ko bai kamata ba, to abin da za a yi sai a koma asali. Mai maslaha ce daruriya yin sallar a lokacinta, amma bujurowa ne wani abu ne da ya bujuro ya halasta a yi wata a lokacin da ba nata ba ko, to mun kasa gane shin sharuɗin sun cika ko ba su cika ba, sai mai da ta asali, sai a batta sai lokacinta yayi. Inna salata karatun mu'min kitabu mawquta, lokacinta yayi. Idan sharuɗin ya bujuro ya hana a fito a yi, shikenan sai kowa ya yi a gida ya samu uzuri sai wanda suke masallaci su kira as-salatu a me yake ce mata sallu fi rihalikum ko ala sallu fi rihal sai a kira wannan a ce jama'a kowa ya mai kowa ya ala sala ku taho ga sallah sai a ce ku yi sallah a gida saboda haja ce dama ba dole bane to haka kasur duk sanda mutun ya je wani tafiya saboda tsawon kwanaki ko masafa ta wajen ya kasa gane shin ya kamata ne ya kasur anan ko ko ya kamata ya cika ya kasa tantancewa ko to sai ya cika sallah kawai sai ya cika sallah yanzu kuma yankin Abuja din nan girman sa girman misali yanzu daga nan Buhari yanzu kana neman guri a ce irin guzafe ko yanya sai ga tafiyar ta kai inda ba dan duka gari bane ta kai kasaru zaka tafi kilometer 60 wani lokaci ko duka a cikin gari amma kuma a jikinka baka jin cewa kai matafiyi ne har yanzu anguwa kaje ko mun gane ya bambanta da wanda daga nan yanzu daga Zuba ya kama hanyar Kaduna hala nisan da zaku ci kusan guda ɗaya ne amma shi yana jin cewa shi matafiyi ne yayi addu'a yayi sallama da iyalai ya dauki guzuri kai kuma kawai sabgaka kake yi wata kila mutanen gidan ka ba su san kai nisa haka ba baka jin cewa kai matafiyi ne to har yanzu a gida kake saka suka cika salatin da sallar ta samu an tambayi ina jin malam Uthaymeen ne game da sallah game da mutum ne a birnin Riyadh ka san Riyadh wani birni ne mai girma an ce is 120 square kilometers kuma akwai wani titi da ya ratsa garin haka major road inda kaga wannan titin yanya maraba din nan haka tun daga Zuba din nan har cikin Nasarawa ko ya kusa kilometers ta wannan titin ko ya wuce ko to akwai wani titi haka da ya ratsa birnin Riyadh kilometer 120 ne za ka yi tafiya haka ka yaba wa Allah amma kuma duka cikin gari ne ko a yi kasaru mutum ya taso daga misali a ce western end zuwa northern end din titin alagati malam ko a yi kasaru ya ce to idan mutum ya tashi ne da nufin tafiya zai to sai ya yi amma kuma ya tashi da nufin zuwa anguwa ne sai ai da nufin anguwa yake ce to babu kasaru anguwa ce ai wannan ya kai ma har a ce akwai flight ma za a yi bin flight sai inda akwai telepad a wancan karshen a hawo helicopter a sauka a wancan karshen ya kai fa kamar misali yanzu kamar a ce daga nan fa zuwa Kaduna ko ya kai duka gari ne a ce duka gari ne a unguwa saboda haka mu kula da wannan jama'a game da hada sallah game da zai warware mana rigima da yawa a zo ana rigima akan wallahi sai an hada wallahi ba za a hada ba to da zarar an yi haka sai a duba to me asali game da sallah asali shine kowace a yi ta a lokacin ta to shikenan a bar kowace sai lokacin ta yayi sai ai saboda mafsadar raba kan musulmi mafsadar musulmai su yi rigima su yi tanazu'i mafsada ce babba to mafsada mafi sauki shine mu yi asarar rangwamen da aka manna hada sallah wannan asara ce karama akan asara hadin kan musulmi ko mun gani saboda haka akwai abin da zaka zo gaskiya ce amma lokacin fadin ta bai yi ba sai ka dakata saboda in ka fade ta zaka iya jin wata fitina ta fi karfin wannan kalla Abdullahi dan Umar lokacin da Muawiya yake so ya nada Halifa dan sa Yazid ya san mutane ba sa so da yazo Madina yayi fada yayi barazana yace to na saka dana shine next khalifa bayana kuma idan akwai wanda yake ganin cewa bai cancanta ba yayi magana yanzu ko kuma kai ƙara magana Abdullahi dan Umar yace a raina na jinna cewa kaga mutumin nan yana mana raina hankali fa ya san cewa dan shi bai cancanta ba bari in tashi kawai mushi inkari a wajen nan yace amma sai nace a raina yanzu kuma na tashi nace kai Muawiya ƙarya kake ka san cewa danka da kai kuna maguzawa ma ana addini ne shi ma kuka musulunta dan kawai Allah ya baka mulki kai zaka sa danka yace in na faɗa haka gaskiya na faɗa a ran shi yake tunawa yace amma kuma daga ran na raba kan musulmi saboda wasu za su goyi bayana wasu su goyi bayan Muawiya shikenan hadin kan da aka samu aka daina rigima shikenan hadin kan ya kare yace shikenan kuma tarihi zai wanzu akan cewa ni Abdullahi ni na raba kan al'umma musulmi bayan kansu ya hadu saboda haka yace sai ya hakura kawai ya shiru kaga ya kalli maslaha amma ta hadin kan musulmi tana sama da maslaha khasa ta ra'ayin shi na fahimtar sa duk da gaskiya ne ra'ayin sa sai ku wai da fada mana tun farko wannan yana da amfani ilimin yana da amfani sosai ga duk wani wanda yake cikin decision making mutumin da ke yanke hukunci hukunci shugaba alkali wanda yake malami shugaban kungiya duk wanda zai yi hukunci da ya shafi mutane to yana da bukata ya san ilimi na waɗannan aulawiyas din na abin da ya dace san da ya dace ya ya dace ayi kuma ya lissafa consequences kaza an yi to abu kaza na iya biyo baya kaza an aiwatar da shi to ana iya samun matsala kaza yanzu yana iya dirasan auda na ayyukansa so shine waɗannan ka'idojin da suke cikin baitocin nan guda uku والدين مبني على المصالح في جلبها والرد إلى القبائه فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد نفت من قانون ومن قوائد الشريعة التيسير في كل شيء أفوان كابنن cikon batu game da maslaha akwai abin da suke ce ma al-maslaha mu'tabara akwai al-maslaha mulgha ko akwai kuma al-maslaha al-mursala to anan ne zaka ga duk inda malamai suke shigo da ɗan dabarun su to anan suke shiga akwai maslaha mu'tabara wanda zai amfani in an yi abu kaza zai amfanar da al'umma zai amfanar da ni zai amfanar da addini to daga nan ne ake sai a karba ce wannan to maslaha ce addini ya yi itibari da ita ai kuma masalih mulgha abun yarwa shine duk wata maslaha wanda min sha'aniha an tuhdisa fid dini shay'an jadidan mu ji kai da duk wata maslaha wanda a cikin addini za ta kawo wani abu sabo da zai bata addini koda an ga kenta kaman maulidi kaman yanzu maulidi maslaha ce mutane suna ganin maslaha ce game da san annabi ko ai tunda wasu ma suna nuna suna san wani mutum wanda bai kai annabi ba kuma suna bikin tunawa da shi to annabi shi yafi cancanta da ai haka da shi kaje inda maslaha ta bullo wato wani tunani ne mai kyau da wasu suka yi suke ganin ya dace a ƙara a cikin addini to wannan maslaha ce amma mulghatun abun yarwa ce saboda mene saboda ta kawo wani abu sabo a cikin addini ba a yadda kuma garin lalaban masale ka je ka kawo wani abu sabo a cikin addini ba ya zama bid'a da hukumar maslaha mursala masalih mursala sune abinda suka shafi rayuwa abinda za a yi dan rayuwa ta inganta ko wurin zama ya inganta ko harkar rayuwa ta inganta wanda laysa fi asliddin to duk wani abu da kaji masu kokarin cewa ai kaza ma an ƙara shi addini to anan wannan suke su ce maulidi addini ne sai ai ga loudspeaker ai ga recorder ai ga carpet ai ga fanka duk wannan misali ne mursala domin za a yi addinin ko babu su kuma an yi babu su kuma ko da ake yin su yanzu ba a kallon su a matsayin addini dan ka ji wani masallaci kaga ba su da fanka ba su da fenti ba su da tiles ba za ka ce to wannan masallacin sallah ba ta inganta a cikin shi ta yi ma nutsuwa da za su samu waya kuna ku akwai wasu mutane a can wata ƙasa na jinko Indonesia ne wanda su ba su yin siminti a masallaci masallacin su yashi yake zuba yashi sau yadda yake a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu in an yi masallaci sai a debo yashi ƙasar plaster haka ko na ba kawai sai a zuba saboda haka na annabi yake amma kuma a lokaci guda kuma sun sa rufe dai sun sa shi arish ka arish Musa sai su dauko zarbar dabino a yi ta masa zuba ko saboda wannan ai ba shi bane ginin a material din da amfani da shi a ginin ba shi ne abin nema ba da haka annabi ya yi gini da wani material amma zamanin sai na Usman an canza materials din an canza fadin masallacin an ƙara da haka wannan ba wannan masalih ne mursala da gurgurdan bukata da haka duk wannan abubuwan suke ba wanda yake ganin cewa sun ƙara lada a cikin wani abu da yake lokacin ka yayi a ولكن يجب ان يكون الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله